ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sallamu da saduwa a wannan lokaci mai tarin albarka da muke karatu a cikin wannan littafi da ake kira Al-Usulus Salasa, littafin babban malami Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Muna nan a cikin babi da malam yake magana akan kashe-kashen ibada, nau'ikan ibada. Malam ya kawo mana misalan ibada kashi ɗaya-ɗaya har kashi 15. A yau za mu tashi a kan kashi na 14. Malam ya ce anwa'ul ibada yana daga cikin kashe-kashen ibada annabu shi ne bakance. Qala al-musannaf rahimahullahu ta'ala, wa dalilun nazr qawluhu ta'ala yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadira. Malam ya kawo wannan domin ya gaya mana cewa shi kansa bakance ibada ne, wanda kuma ba a yin sa ga kowa sai ga Allah mabuwayi da ɗaukaka. So yana daga cikin abin da yake aƙida ne musulmi ya kudurce cewa bakance ba a yin sa ga kowa sai ga Allah. To me ake kira da bakance? Babban malami Ar-Rajib Al-Asfahani ya faɗa, yake cewa an-nazr an tujabu ala nafsaka ma laysa biwajibin lihuduthi amrin yuqalu nazartu lillahi amran. Qala ta'ala inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Allah ya ce wa ma anfaqtum min nafqatin aw nazartum min nazrin fa inna Allah ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min nasir, a cikin suratul baqara. Malam yake cewa in an ce an-nazar, abinda yake nufi da shi shine mutum ya wajabta ma kansa abinda ba wajibi ba saboda wani al'amari da ya auku zuwa gare shi. Wato mutum ya wajabta ma kansa wata ibada wanda ba ta daga cikin ibadoji waɗanda suke wajibi saboda wani al'amari da ya samu a kansa, imma na farin ciki ko kuma na turewar wani bala'i. Ka shiga cikin wata matsala, sai Allah ta'ala ya sanya maka mafita, sai kai alƙawarin cewa to tunda ka samu mafita a cikin wannan abu za ka yi sadaka da kaza da kaza. To wannan shi ake kira bakance. Ko kuma mutum yana neman wani abu ne a rayuwa, sai yi alƙawarin cewa in har buƙatarsa ta biya ta samun wannan abu, to ya yi alƙawari zai yi azumi kaza misali, ko zai yi sadaka da abu kaza, ko zai yanka dalo ya yi sadaka, ko zai yanka laƙumi ya yi sadaka saboda cin nasara a wannan abu da ya same shi. Wannan shi ake kira bakance. Ko kuma mutum ya ce ya Allah, in dai ka bani ɗa namiji kuma tagwaye, to ya Allah nema alƙawari zan yi abu kaza, zan yanka masu rago guda biyu da kuma tumaki guda biyu, wato ya zama shi ne kamar godiya da kuma haƙiƙa a bisa ni'imar da kai man ta haihuwa. Wannan shi yake kira bakance. To wannan ɗin ba a yin sa ga kowa sai ga Allah. Ina fata ana fahimta. In dai da sunan ibada ne, ba a yin sa ga kowa sai ga Allah, shi ne abin da malam yake nufi a nan gurin. Ya ce saboda fadin Allah ta'ala, abin da ya faru ga Maryam alayhi salatu wassalam, ya ce inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. A nan ta ce ta yi bakance wa mai rahama, cewa yau tana azumi azumi a nan tana nufin ba za ta yi magana ba saboda idan ba ku manta ba ubangiji magwayi da daukaka ya ba mu labarinta da yadda ta samu ciki da yadda ta ɗauki cikin da kuma yadda ta haifi cikin to bayan ta haife shi kuma sai hankalinta ya tashi domin ya za ta fuskanci mutanenta ga Yahudawa dama mutane ne waɗanda ba a yi ba su ce an yi ita an san ba ta da ɗa ba ta da miji sannan kuma ita ba kuyanga ba ba baiwa ba to tabbas ta san cewa za a tambaye ta to shine ubangiji magwayi da ɗaukaka ya gaya mata fa imma tarayinna minal bashari ahadan فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا الله يجيك حقوده ونسأل لك كم متعنك إذا سنت بيك دا أقول لك يا مسلم إني نظرت للرحمن للذي نائبا كنشي نايا القوري قمي رحمة سوى أيوب ذي مغنب to in kin ce ba za ki magana ba kina faɗan wannan zance to ɗan naki zai kalbi magana haka kowa ya faru tana zuwa kawai da suka ganta ta ce ni ba magana a yawa ta nuna ai tana azumi ma'ana ta kame ba za ta yi magana ba alkawari ne ta yi maƙoƙi ne sai annabi ya yi kalbi magana ya ƙwaci kansa ya kuma ƙwaci mahaifiyarsa sai inni abdullahi atani alkitab ila akhir al-ayat sun an ce annazar ana nufin bakance haka ubangiji magwayi da ɗaukaka ya ce a suratul baqara wa ma anfaqtum min nafqati babu wata ciyawa daga cikin wata ciyawa da za ku yi babu wani aikin alkhairi da za ku yi na tafiya jihadi ko taimakon mutane aw nazartum ko kuma wani bakance da kuka yi min nazirin daga wani bakance in dai har kun yi hakan ubangiji magwayi da ɗaukaka ya ce fa huwa ya'lamu ubangiji yana mai sane da wannan abin da suka yi wato duk aikin da kuka yi na alkhairi ubangiji magwayi da ɗaukaka ya sani imamu jurjani yake cewa in an ce bakance ana nufin ijabi ainil fi'li almubah ala nafsihi ta'ziman lillahi ta'ala mutum ya zo da wani aiki daga cikin aikin da yake halal ne daga cikin aikin da shari'a ta yarda da shi mutum ya yi wannan aikin ya wajabta ma kansa shi saboda mai ta'aziman lillahi ta'ala don girmama Allah ta'ala wannan shi yake kira bakanci wato ka ɗaukan ma kanka wani aiki kuma ka alkawaranta a zuciyarka daga cikin aikin da shari'a ta halatta shi to wannan shi yake kira bakanci maganganu duka guda biyu ba sa cin karo da juna wato shi dai bakance abinda ake nufi mutum ya lazumta ma kansa wani aiki na ibada malam yake cewa in ma dai dan fatan Allah ya baka wata nasara ko kuma domin tunkula wata musiba ko kuma haka kawai mutum ya alkawari wa kansa cewa in dai na samu dama na je aikin haji to in Allah ya yarda zan yi azumi guda 20 domin murna da jin daɗin Allah ya taimake ni na sauke farin wannan shi yake kira bakanci to daga lokacin da ubangiji magwayi da ɗaukaka in ka ta'allaka bakancen naka ga cin nasarar wani abu to daga lokacin da ka ci nasarar to wannan abun kuma ya zama dole sai ka yi ina fata an fahimta haka daga lokacin da ka ta'allaka bakancen da cewa in an ture wannan musiba ga barinka za ka yi abu kaza to daga musibar ta kau to shi kenan kuma abin ya zama wajibi a kanka irin wannan shi ne ko mutum ya mutu idan danginsa sun sani dole sai sun biya wannan bashi ne ina fata ana fahimta misali mutum ya yi wa Allah alƙawari cewa in dai ya ci jarabawa bai samu kare uba ba to in Allah ya yarda zai yi azumi 10 to a inda aka liƙa rizaldin sai ya ga duk ka cinye to azumi 10 ya zama wajibi a kanka ina fata ana fahimta amma idan ka duba sai ka ci 9 ai baka ci gabaki ɗaya ba to ba wajibi ba ne ba in ka ga dama za ka iya cikawa ba ka gana ba kuma shi ke nan za ka yi ko mutum ya alkawari in na samu auren wanke to lallai hakika zan yanka dalo ni sadaka ba mutane namu to daga lokacin da ka samu auren to shikenan ba ka cin ya zama dole sai ka cika wannan alƙawari sai ka yanka dalo ne sai dai ba a cewa daga zaran ka samu auren shikenan ko daga zaran ka ga ka ci jarabawa shikenan ma ya gari ka soma azumi a'a ana dai bin ka bashi iya rayuwarka ya zama wajibi amma abun bai samu mutunta ka ta'allaka shi da samuwa ko nasara ko kuranya musiba idan abun bai yi ba to shikenan ba wajibi bane shi yasa fahimta Abdullahi dan Umar yake cewa ba mai yin bakance da irin wannan sai wanda yake marowace shine mutumin da zai ta'allaka wata ibada yace sai in Allah ya biya masa bukatar sa sannan yayi ibada zuwa ga Allah sai yace ba mai yin haka sai wanda yake marowace domin asalin ibada ta nafila ana yin ta yi saboda mai bawa ya cika ladarsa idan kiyama ta tsaya ladarsa ta yi yawa domin sau tari da yawa in an rasa ayyuka waɗanda suke na alkhairi ba su cika mizani ba sai a duba ayyuka waɗanda suke na tadawwaki da mutum ya yi so shi yasa fahimta Abdullahi dan Umar yake cewa kan mutum ya ta'allaka al'amarinsa na nasara ko kuren ya bala'i da rataye wani aiki a kai ya ce sai idan haka ta yi sannan zai yi wannan aikin a'a ana bukata ya zanto cewa shi mai kokari ne a cikin al'amura ga bakiya Abdullahi dan Umar ya rawaito ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa naha an nazari wa annahu qala innahu la ya'ti bi khairi wa innama yastakhruju bihi min al-baqil manzo Allah yake cewa innahu la ya'ti bi khairi mutum ya lata ibadarsa zuwa ga cewa cin nasararsa ko arzikinsa cewa in ya samu kaza zai ma Allah kaza ya ce wannan ba ya zuwa da alkhairi domin abinda Allah ta'ala ya hukunta za ya same ka magana ta riga ta kare ko kai ma Allah alkhairi ko ba kai ma Allah alkhairi ba abinda dai Allah ya hukunta zai same ka kawai zai same ka so cewa in ka samu ka ci jarabawa ko ka samu ka samu arziki kaza da kake nema za ka yi abu kaza na ibada wannan alkawarin ba shi ne zai sa a canza kaddara ba ina fata ana fahimta sai manzo Allah ya ce kawai irin wannan yana fita ne daga bakunan mutane waɗanda suke makarewa wato marowata shi ne malamai da ke sharhin hadisin suka ce wannan hadisi abinda yake nufi ana nufin hani ne na karhanci wato hani ne na karhanci na kyama an hana mutum ya rika yin irin wannan domin ubangiji magwayi da ɗaukaka ai ya yabi waɗanda suke masu me masu ainihin wato yin bakance kuma su cika to kaga da abun ba abu ne mai kyau wanda Allah ba zai yabe su ba yace yufuna bin nazari ويخافون يوما كان شره مستطيرا يؤفون بالنظر سنة شكا القورا دك أبن لسكي نبا كان شي سنة شكا سنة سنة جنس قورا كمونيني واندي يكي عذاب السمي دوجي واجه سنة كما باين هكا شكين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة رضي الله تعالى تنشي ومن ذا الله يشي من نظر أن يطيع الله فليطيعه wanda duk yayi alƙawarin zai yi ma Allah biyayya to ya cika wannan alƙawarin wa man nazara an ya'si dukkan wanda yayi alƙawarin an ya'si zai saba ba Allah wala ya'si to kada ya cika wannan bakancan kai alƙawarin cewa in ka je Saudiya za ka yi saukar Qur'ani a masallacin Annabi ko a masallacin Kaaba to in ka je ka cika wannan alƙawarin domin da'a ne zuwa ga Allah kai alƙawarin cewa in ka samu abu kaza za ka yi abu kaza to ka cika wannan alƙawari in na samu abu kaza zan yi ihsani zuwa ga dangi in na samu abu kaza zan gina makaranta bayan da yake fi sabilillahi in na samu abu kaza zan gina gida in sa shi waƙafi a rika karɓa ana kula da waccan islamiyya da aka gina in na samu abu kaza zan gina masallaci in na samu abu kaza zan taimaki marayu ka yi alƙawarin wannan a zuciyarka to irin wannan manzo Allah ce duk wanda yayi irin wannan bakancan to ya cika wannan bakancan amma dukkan wanda yayi alkawari zai saba ma Allah to kada ya cika wannan bakancan wannan haramun ne ba za ka cika ba ina fata ana fahimta saboda ana neman kusanci zuwa ga Allah ne da ayyuka waɗanda suke na ƙwarai ba a neman kusanci ga Allah da saba ma Allah mutum ne ya alkawari cewa in yaje Saudiya zai saba ma Allah to ne maza-maza ya tuba in yaje din kai ya aikata abu mutum ne ya alkawari cewa in ya samu aure za a kidi za a hole za a yi didima mata za su fita tsirara za a gayyato masu kidi yan dirama na waɗanda suka lalata tarbiyyar mutane to in ka samu auren kar ka cika wannan alkawari ina fata ana fahimta mutum ne ya alkawarin cewa in ya ci jarabawa zai haɗa fati mata da maza a murna cewa ya gama makaranta to kar ka yi wani in ka gama makaranta ina fata an fahimta shi ne abin da hadisin yake nufi Imran bin Husaini yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce khairukum qarni mafi alkhairin lokaci shi ne lokacina wato mafi alkhairin shekaru guda ɗari da duniya ta taɓa gani shekarun da suka fi kowane shekaru alkhairi shi ne shekarun da annabi ya rayu tare da sahabbansa wannan ƙarnin ba ƙarnin da ya kai shi alkhairi har duniya ta tashi haka ya ce khairukum qarni sai manzo Allah ya ce summa alladhina yadunakum sannan kuma ƙarnin da ke biyo mani wato shekara ɗari ta bayan rayuwar annabi da sahabbansa sai manzo Allah ya ce summa alladhina yadunakum sannan kuma shekara ɗari ta uku kenan wanda suke biyo bayan rayuwar tabi'ai waɗannan shekara ɗari uku manzo Allah ya ce babu wani ƙarni da ya kai su alkhairi har duniya ta tashi sai manzo Allah ya ce sun mai yaji'u qaumun bayan wucewar shekara ɗari uku nan sai manzo Allah ya ce sannan wasu mutane za su zo yanzuruna wala yuquna suna yin bakance amma kuma ba sa cikawa in sun ma Allah alkawari za su yi ibada kaza to shikenan ba za su cika wannan alkawarin ba in sun ta'allaka wani ibada da za su yi ma Allah don cin nasara idan sun ci nasara ba za su cika wannan bakancen ba kuma yin wannan lokaci ya ji ƙaumun manzo Allah ya ce wasu mutane za su zo suna yin bakance amma ba sa cikawa yaquluna wala yu'tamanu maha inta ne ba a taba amince musu ka duba wannan lokacin da muke ciki ha in ci suka kware ba za a amince musu ba a amince musu sai manzo Allah ya ce waye shahaduna wala yustashidu ana shaidar da su amma ba a yarda su ba da shaida duk lokacin kenan ka gani kamar an dubo masa Allah ya karanto masa halin mutane a yau ka duba yadda mutane suka zama maha'inta a yau hatta a cikin ibada hatta a cikin addini mutum zai zauna a irin wannan kujerar mai irin wannan lasifika amma ƙarya yake ba kawai yana yawo da hankalin mutane ne kawai don ya ɓatar da mutane Allah ya ba shi ilimi amma bai riƙe amanar da Allah ya ba shi ba na faɗar gaskiya shine ya kasa tsaya ma Qur'ani da hadisi to kaga wannan ai babu haƙincin da yake wannan a ce malami wanda yake malami ne ya san komai amma saboda ɗan abin da yake samu na duniya da taron mutane a bayansa sai ya zama kawai haƙintan mutane yana amfani da jahilcin mutane kawai yana ta tusa su menene laifin da aka ce a tsaya ma Qur'ani da hadisi da fahimtar malamai waɗanda duniya ta yarda da su don me za ka ce sai an ƙara na uku wannan shi ne hadisi an ce Qur'ani hadisi fahimtar sahabbai kai kuma ka ce ga wata ɗariƙa sai in an yi ta ne sannan za a shiga aljanna ko kuma wanda bai yi ta to shi kenan ya fi alkhairi akan wanda bai yi ba sai mutum ya fake da cewa to me a cikin ɗariƙa ai zikiri ne ai hailala ne ai salatin annabi ne a to in haka ne to ka bari mana kowa ya yi hailalan da ɗariƙa da salatin annabi don me za ka ce an yi shiga ɗariƙan wani eh ina fata kuna fahimta muna faɗa irin wannan magana ne saboda social media ta yi yawa ga duk abubuwan suna ta fitowa fili kuma wallahi ba wani abu ne ba san girma ne da matsayi da jin daɗi mutum yana so ya hau mota ya sai gida mata fi an ɗau jirgi an tafi waje shi ke kuma mutane da daɗi mutane na biyan ka yiwu sai ka zauna kai ta gaya musu ƙarya kai ta yawo da hankalinsu an yi sa'a ma ya haɗa ƙur'ani ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan kuma duk ƙarya kawai don ya kare mai kare ɗariƙar in dai ɗariƙa gaskiya ce ku hailala ne tasbihi ne istighfari ne to bar mutane su yi istighfari da hailalarsu ba sai ka dangana ta da ɗariƙar wani ba tun da zama suna nan a cikin ƙur'ani a wajen me za ka ce sai an bi ɗariƙar wani don me ƙur'ani hailala zikiri istighfari duk suna nan a cikin alƙur'ani da hadisi to bar mutane su bi amma tun da ka ce sai an bi ta wani dole a tambaye ka to waɗanda suka yi addini kafin haihuwa wannan shehun naka ba addini suka yi ko kafirci suka yi dole ka ce musulunci suka yi to musulunci suka yi ashe za a iya shiga aljanna kenan ba tare da an bi ɗariƙar ka ba to don me za ka matsawa mutane sai an yi a ta ƙaryar ilimi malam kuma duk ƙarya ne ba wani gaskiya ba ne ba kawai in kuka lura da harkar duk harkar ce ta neman kuɗi yanzu ku duba maulidi har yanzu yi ake a cikin watan rajab har ta ce kawai ta agwangwaje a sa riga mai kyau malam sai ta turare haka ba za a yi saboda ka sa harkar siyasa a ƙasarmu in dai kana son ka ji daɗi to ka haɗu da ƴan siyasa in kai malami in ko kana son ka zama ainihin lahu ka tsaya ma gaskiya ƙur'ani da hadisi kawai da fahimtar magabata su Imam Malik Shafi'i sai ka tsaya haka manzo Allah ya ce maha'inta ne sai manzo Allah ya ce wa yadhharu fihim siman haka mutanen ƙarshen zamani da muhallin shahid dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaji qaumun yanzuruna wala yusun suna yin bakance amma kuma ba sa cika bakancen su to wannan bakance da muke magana malamai suke ci suna kasa shi gida-gida su ce akwai annazuru lil haja wal ghadab akwai bakance wanda mutane suke yi lil haja saboda bukata yana da wata bukata yana son bukatar ta biya sai ma Allah alkawari to irin wannan bakancen muka ce idan bukatar ta biya zama wajibi dole ne mutum ya cika akwai bakance kala na biyu shine bakance na yi ma Allah alkawari misali mutum ne ma Allah alkawari cewa kullum insha Allah zai karanta aya 100 a cikin 24 hours zai zauna karanta aya 100 ko ya ɗauki wani zikiri a matsayin lazimi duk sanda ya sallah zai yi wannan shi ya ɗaukar ma kansa wannan alkawarin to ya cika wannan alkawarin ina fata ana fahimta ba wai wani abu yake newa ba wani abu yake so Allah kuringe masa ba shi ya lazimtar ma kansa shi yasa ake kiransa lazimi ka tsora ma kanka ko mutum ya tsora ma kansa in dai lafiyar salau insha Allah asabal la litinin alhamid zai ke azumi to cika wannan alƙawari ko ya lazimtar ma kansa cewa kullun kafin ya kwanta bacci in Allah ya yarda zai yi ne zai yi qiyamul layli ko bayan ya farka daga bacci zai yi qiyamul layli ko da ta kuce masa zai rama shine ya lazimta ma kansa haka to wannan ba laifi ya cika wannan alƙawari sai bakance kala na uku malam yake cewa shine mutum ya lazimtar ma kansa yin wani aiki na da'a ni'imatin wato saboda neman wata ni'ima ai saboda tunkuɗe wata musiba wani abu ya tunkaro ka imma a wajen aiki imma wata musiba ce kake ga ta tunkaro gata nan ta taho auren yarka ya tashi ba kwandala kuma ba hanya kuma harka yanzu sai da kuɗi sai kake ta roƙon Allah sai kai ma Allah alƙawari cewa to in ya sama maka hanya wanda ka fita daga cikin wannan kunci za ka yi abu kaza wannan wajibi ne idan hanyar ta samu sai kuma ka yi wannan abin da ka lazimta ma kanka sai bakance na gaba shine muka ce bakance na yi ma Allah biyayya min ghairi sharadin ba tare da ka ginda wani sharadi ba in ya samu wannan ana buƙata mutum ya ainihin wato cika wannan alkawari kamar mutum ya ce lallai hakika zan ma Allah azumi 10 ba tare da wani abu ba, haka kawai ka zauna ka yi makanka alƙawari ka ce lalle zan yi azumi 10 zuwa ga Ubangiji na. To wannan irin ba kance wajibi ne mutum ya cika shi idan yayi. An fahimci wannan? To wannan duk yana daga cikin irin abaibai waɗanda suke masu mahimmanci da ya kamata mu kiyaye. Sannan kuma mu sani cewa ibada ne, ba a yinta ga kowa sai ga Allah mabuwayi da ɗaukaka. Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ambata ga mahajjata lokacin da suka je aikin Makka, yace thumma liyaqdu tafasahum wa liyufu nuzurahum wa liyatawafu bil baitil atiq. Sannan haka ayar da muka karanta, wa ma anfaqtum min nafqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu wa ma lil zalimina min nasir. Malamai sukan sa sharadi akan bakance, duka ga baki daya waɗancan waɗanda muka ambata suna sa sharuɗa da yawa. Sharadi na farko suka ce an yakuna ta'atun lillahi ta'ala, bakancen ka ya kasance yin da'a ne zuwa ga Allah, ba a bakance cikin abin da yake na saba ma Allah. An fahimci wannan? Duk abin da za ka yi alkawari ya zanto ibada ne, biyayya ne zuwa ga Allah, ba wai biyayya ne zuwa ga shaitan ko son zuciyarka ba. Sharadi na farko kenan. Abu sharadi na biyu, malamai suka ce an yakuna mimma yutiquhu al-'abd, mutum ya yi bakancen abin da zai iya yi. Kada ka yi bakancen abin da in abin ya yi ko ba za ka iya yi ba. Misali mutum ya yi bakancen cewa to lallai hakika in na samu abu kaza to in Allah ya yarda zan yi sadaka da raƙumi 100 kuma kai ko raƙumi 1 baka da shi, ko kuma ka ce in na samu abu kaza zan yi sallah raka'a 1000 a cikin dare, to kaga raka'a 1000 to ba za ka karanta komai ba kenan, ka ba za ka iya ba. Ko kai bakance cewa za ka yi azumin Annabi Dawud, to in dai na samu abu kaza to zan yi azumin Annabi Dawud har in mutu. Ba ba lalle ne ka iya ba. Azumin Annabi Dawud yau ka sha ruwa gobe ka yi azumi, bibi ka sha ruwa ya ka kai azumi, wato rana ɗaya za ka riƙa tsallakewa, kaga ba lalle ba ne ba ka iya. So mutum dole ya yi alƙawari ko ya yi bakancen abin da zai iya yi. Wani sahabi daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya gansa wata ran yana huduba a kan mimbari, sai ya ga wani mutum qa'imun a tsaye. Fasa'ala anhu, sai manzo Allah ya tambaya waye wancan? Fa qalu, sai aka ce Abu Isra'il, ai wane ne da ake kira Abu Isra'il? Sai manzo Allah ya ce me yasa mu gare shi, manzo Allah yana huduwa fa? Sai aka ce masa nazara an yaquma fala yaqud wala yastadillu wala yatakallamu wa yasu. Yace ai ba kance ya ma'aikin Allah cewa zai tsayuwa ba zai zauna ba. Kaga wannan ya kallo ya shi kullum kawai a tsaye shi ke kamu kawai ba zama. Wala yastadillu, ko ba zai shiga inuwa ba. Kaga wannan ina ji ba wajen gashuwa yake bai lalata ba wajen gashuwa kane yino. Wala yatakallam, ko ba zai yi magana ba. Yayin tsayuwar da zai, wato zai ke ta tsayuwar dare, ba zai zauna ba. Yiwu wataƙila ba zai zauna ƙarƙashin inuwa ba, bi ma'ana zai ta azumi ba zai sha ruwa ba, wataƙila abinda yake nufi ke. Wala ya takallam, yiwuwa kawai zikiri zai ta yi ba magana. Wa yasumu, kuma yana azumi. Fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce murhu falyatakallam walyastadhilla walyaqud walyatumma sawmuhu. Manzo Allah yake cewa murhu falyatakallam, ko murce shi yayi magana, ba wani abu ya karya wannan abun nan din. Ai baya daga cikin ba kai ce da'a ga Allah ka ce kai ba za ka yi magana ba, baya ciki yi magana inda ya kamata ka yi magana, inda bai kamata ka yi magana ba ka yi shiru, inda duk ya kamata ka yi magana in ba ka yi magana ba illa ne, inda duk ya kamata ka yi shiru sai ka ƙi yin shiru, to nan ma kuma wato illa ne. Manzo Allah ya ce ko murce shi yayi magana, walyastadhilla, ya je ya shiga inuwa. Ba aiki ba ne na ɗa'a ga Allah ka ce kana tsaye a rana, ko kai zakiru ne ko za ka tsaye a rana kawai kana zikiri ka sha ƙwaya? Wani ya ƙa'ud, kuma ya zauna, ce ya shiga inuwa ya zauna. waliyatumma saumahu amma azumin da yake cika azumin sa kaga duk wadancan abubuwan guda uku da annabi ya rushe ba biyayya ne ga Allah ba shi yasa kawai yake ko murje shi ya zauna ko murje shi ya shiga inuwa ko murje shi ya ci wato ya yi magana amma azumi da yake biyayya ga Allah ne sai aka ce kawai yayi ya cika azumin saboda an riga manzo Allah sun cewa dan adam ba zai iya tsayuwa ba cikin ba zai yi ba sannan ko ba zai yi wa ba kai ba kulma ba kace ba za ka yi magana ba kana da bukatar kai magana lokacin cin abinci yayi aki kawo abincin inda ka gani za ka ce ku kawo ina fata an fahimta sharadi na uku an yakuna fi ma yamlik idan mutum zai bakance to yayi bakance cikin abin da ya mallaka abin da yake da shi ya mallaki abin misali ta ce in dai na ci nasara a abu kaza to zan kyanta bawa to ya zanto cewa kana da kudin kyanta bawan ko kana da bawan ko zan yi sadaka da abu kaza to ya zanto cewa ka mallaki abin an fahimci wannan wannan kuma sun lalibo wannan sharadin karkashin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la wafa'a lin nadri fi ma'siyati ba a cika alkawari wanda aka yi ma Allah na ibada cikin abin da yake saban Allah ne wala fi ma la yamlik ab wala fi ma yamliku al'ab haka nan babu cika bakance cikin abin da bawa baya da shi kai bakance zaka yi abu kuma sai aka zuwa baka da abu to ya za a yi kenan faqidu shay'in la yuti wanda baya da shi ba zai iya bayarwa an fahimci wannan saboda haka dole in za ka yi bakance ka yi bakance da abin da kake da shi sai sharadi na hudu Allah ya kone fi mawdi'in kana ya abudu fihi ghairu Allah ta'ala idan bakancenka wani wuri ne za a je a yi wata ibada to wannan wurin ya zanto ba wuri ba ne wanda ake bautar wani Allah ina fata ana fahimta wato ya zanto cewa watakila kai ma Allah alkawarin cewa in ka je waje kaza za ka yi sallah ko in ka je waje kaza za ka yi sadaka ko in ka je waje kaza za ka yi azumi to wannan wurin da ka ta'allaka bakancenka da shi ya zanto cewa wurin wuri ne wanda dama Allah yake bautata mawa ba wuri ne wanda mushrikai suke yin shirka ba ina fata ana fahimta kun gani wannan ma ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sabit bin Dhahhak yake cewa anna rajulan ata annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace ni nazartu an anhara ibilan bi bawanat yace ya ma'aikin Allah na yi alkawari zan yanka ainihin raqumi in naje wani wuri da ake kira wato bi bawana wannan wani wuri ne sananne ismin mawdu wani wuri ne wai sananne fa qala sai manzon Allah yace akana fiha wasanun min al-awthan al-jahiliyyati ubad wannan wurin da kace sai in ka je can ne zaka yanka raƙumi kai sadaka shin wannan wurin ya kasance wuri ne wanda da mutanen jahiliyya suke da gunkin da suke bota tamawa fa qalu la sai aka ce a qala sai manzon Allah yace hal kana fiha idun min ayadihim shin wuri ne na idi wuri ne wanda suke zuwa suna yin idin su suna kai kawo suna komawa wajen a lokacin jahiliya fa qalu la sai aka ce a qala sai manzo Allah yace ufi bi nazari ka fa innahu la wafa ali nazrin fi ma'siyati Allah wala fi ma la yamliku ibn adam manzo Allah yace je kaka cika alƙawarin ka domin babu cika bakance cikin abin da yake saban Allah ne sannan kuma babu cika ba bakance cikin abin da bawa baya da shi a nan idan kuka duba an ruguje abin da wasu da yawa daga cikin mutanenmu suke yi shine misali kwanan nan akwai wani boka a nan waje jan kwanan nan yana nan yanzu haka ana ta tafiya marasa lafiya suna tafiya a kan in ya fito ya kalle ku yi kenan duk mara lafiyar za a tara in ya kalle ku ya an taya muku a sharfe ya yabo wani ruwa ya kwara muku gabaki daya ya ku tafi duk kun samu lafiya boka ne yana nan a wannan yawa ka gani mutane da yawa sun shi ko Allah ya sauke na kifi ba da sunan garin kan kuma wani ya ce shi mu fara wai to mutum ya ce ba zai yi sadaka ba sai ya je wurin to sai a ce to irin wannan bakancan bai kamata a cika ba saboda me dama mutane sun mai da wurin wajen bautar wani Allah so yayin da ka je kai ko dan Allah ne za ka yi sadakar to shikenan tunanin mai tunani za su dauka cewa ka yi imani da wannan abin shi yasa sai ka je wajen kai sadaka akwai wani bayan nan bayan garin guru a cikin Bauchi shi ma nana an gina masa wani katon gida wani ya ce kusan kullum za a yi buhun dangwace kusan guda goma ake juyawa saboda mutane ne ana ta yanka shanu kawai ana addu'a na addu'a wa azzaliman yan siyasa magana da ba za su ko azzaliman yan siyasa malam kawai suke ta kawo abinci daga Abuja daga ina ne mai dubu manyan gwamnoni fa haka ake ta yi ba dare ba rana ana ta karatun Qur'ani irin na bid'a domin duk karatun Qur'anin da za a ce wai kai kana yi ne kawai don ka samu kudi mai amfaninsa asali ana karanta Qur'ani don a samu lada kai kuma kana yi ne don me don wani azzalimi ya ci gaba da zalunci makarantu da asibitoci da hanya duk da aka ƙi irin waɗannan kudin ake kaiwa ana ta daba wa mutane abinci suna ci don kawai shi ya ci gaba da sata matansu su ci gaba da zuwa ƙasashen waje suna sa gwalagwalai makarantu su ci gaba da lalacewa kaga dan lalacewar mu fa siminti wannan da yaro zai zauna ya karatu a firamare siminti fa wanda za a shafa babu yara a ƙasa suke zama kan turɓaya su kuma ƴaƴansu suna ina su kuma ƴaƴansu suna makaranta a Abuja ko a London ma suke duk wannan wai waɗannan ne za su kawo kuɗi kai masu addu'a kuma da me da Qur'anin Allah za ka buɗa wai kai masu addu'a yi kenan buƙatar su sai ka je firamare ka sha mamaki aji ɗaya mutum 200 a ƙasa malama guda ɗaya ta rasa yadda za ta yi in ta yi nan da ya bulala ta sanar nan suna yi wani tafi a kan window kai ka ce mahaukata ne ke rayuwa a cikin ƙasar mu wallahi kai ka ce kamar ba 'yan adam ba to je ka asibiti irin asibitocin ƙauyen nan a gindin ice za ga an ɗaura wa mutum drip a ƙasa in ka zo manyan asibitocin kuma likitoci su ta yawo da hankalinka zai kai wa gwajinka sai ka je ka kawo shi ke sai ka zo shi da ya baka gwajin ko bayan wani sabon da ka samu shi ma ya baka sake baka wani gwaji kafin ka ankara ciwo ya ci ya ci ya ci kudinka kuma sun kare haka fa in ka je ko na asibitin ciwon kai ma za a ce ka je ka yi sikani ciwon kai fa kuma in kawo shi kanin duk ba wanda zai iya yin tafiritin dinsa duk wannan maganganun an yi kawai sai a ɗauka wai zagin mutane ake yi su abin da suke so kawai a masu addu'a zalunci ya ci gaba saboda haka duk ire-iren waɗannan wuraren da ake irin wannan bautar wanda an canfa wurin to mutum idan ba zai yi alkawari cewa sai in ya je wajen ba zai yi wani ibada da take ta Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka don akwai kamanceceniya da abin da suke yi sai sharaɗi na gaba shine na biyar malam ya ce Allah ya attaqidun nazir ta'thirun nazari fi husuli shay'in wa adami shi mai yin bakance kaffa ya kudurce a zuciyarsa cewa wannan bakancen wannan alkawarin da ya yi ma Allah kar ka sanya a zuciyarka cewa yana da wani tasiri cikin cin nasararka ko rashin samun nasararka ina fata ana fahimta wato duk lokacin da ka yi alkawari ka ta'allaka ibadarka zuwa ga nasara to kar ka taɓa tsammani cewa wannan alkawarin da ka yi na cewa in ka samu nasara za ka yi ibada nau'i kaza to kar ka taɓa tunanin cewa yana da wani tasiri cikin samun nasara Allah ba irin dan adam bane ba dan adam ne zaka ce to yi da ba wuce ke ce ma walban walbaka ko yawa in ka hana ni kuma shikenan zan yi ce me min abin nan din to Allah ba haka yake bane karka ce ai tunda sharadin shine tunda neman Allah alƙawarin zan masa azumi to kawai shikenan bukata ta ai ta biya ai a karka kudurta kar kuma ka kudurce cewa in ciwo ne ka ce ya ubangiji in har ka warkar da ni daga ciwon nan da nake da shi to ne alƙawari zan yi sadaka da sa to kar ka ta'allaka a zuciyarka cewa wannan alƙawarin sadakar da kai yana da tasiri cikin warakar da Allah zai kawo maka a shine mallan yake nufi da wannan sharadi ne mai zaman kansa shine karka kudurce cewa wannan bakance da kai yana da tasiri cikin amfanin da zaka samu ko kuma tura musibar da kake ciki a'a kai ne don Allah kawai an fahimci wannan sai mallan yake cewa to a dunkule idan mun kalli wannan shi ma wancan yana da hadisi hadisin Abdullahi dan Umar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa an-nazara la yuqaddimu shay'an wa la yu'akhkhir shi abakance idan kai baya gabato da alkhairi shi cewa sai ka samu alkhairi sannan kuma baya jinkirtar da shi wa innama yastakhriju bin nadri min baqi kawai waɗanda suke marowata su ne make irin wannan bakance mu Allah sai sai ta'allaka shi zuwa ga wani abu ababin karaha ina fata Allah fahimta so baya kawo nasara baya kuma kaula cuta a kai kana yi ne a babin ibada kawai in Allah abinda Allah ya hukunta zaka samu magana ta riga ta kare sai ma ne yake magana ta karshe shine annazaru li ghayrillahi shirkun to tunda mun ji bakance yadda yake da kuma sharuɗan da ke akan bakance kenan ya zama ibada to duk wanda ya bakance ga wani wanda ba Allah ba to ya aikata shirka shirka kuma irin wanda ke fitar da mai ita a cikin musulunci an tambayi babban malami Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen a cikin fatawarsa yake cewa amma man nazara lahum ya'ani lil quburi wa dhabaha lahum aw istighatha bihim malai yace amma kaga irin wadancan da suke bakance zuwa ga kabarurruka mutum ne ba kance cewa in naje kabarin dan fodiyo zan bada kyautar dalo saboda shanu na su haihu mutum ne alƙawarin cewa in yaje kabarin wane idan na samu haihuwa naje kabarin sa mutum ya tsau alƙawari sai ka je kabarin waliyan nan za ga abin da yake mutum zai ce yayi alƙawari in dai na samu haihuwa to zan kawo abu kaza a nan gurin mallai yace to kaga irin waɗannan wa zabaha lahum da waɗanda suke yanka a wistigatha bihim ko kuma waɗanda ke neman agaji ga waɗannan na cikin kaburrukan fa inna hadha shirkul akbar mallai yace wannan shirka ce wadda take babba mukhrujin min al-milla wadda take fitar da mai ita a cikin musulunci yakunu sahibuhu bihi kafiran mukhalladan fi an-nar mala yake cewa mai irin wannan zai zama kafiri kuma zai dawoma a cikin wuta domin ba kan cewa Allah ne za ga mutum yana neman haihuwa amma ya je jikin kabarin wani yana ya sheguwa ne a gazanni haihuwa nake nema wani arziki yake nema sai ya je wajen kabarin zai ta karkare yana roƙon na kabarin ina neman agajinka ina tawassuli da kai ka biya mun bukata ta sai a kawo ya sadaka sai a jefa ko kuma sai a jiya ba wanda ake cewa shi ne kalifa ce wannan shi ne abinda muka yi alkawari bukata ta biya ba rawar haka mun zo mun yi alkawari to yanzu kuma bukata ta biya mallai yake to irin wannan yana sai mutum zuwa ga shirka wannan kuma in ka duba ma a zahiri akwai ƙauyanci da kidahumanci Allah akwai ƙauyanci da kidahumanci da dakusasshiyar ƙwaƙwalwa akwai abin da ko baka da ilimi ya kamata ka gane cewa ba gaskiya bane ba shine bayan mutum ya riga ya mutu kuma ka je kana roƙonsa babu bala'i irin mutuwa shi yasa malaman da suke rubutu akan mutuwa suka ce koda a mafalki kai da za a ce kai mafalkin mala'ika a zara'il wanda ke zuwa daukar rai ce to la shikenan in ka tashi gaba daya an gurbata ma ma rayuwa shi yasa an yi mafalki da komai amma ba za su ji an mafalki da mala'ika ba mala'ikan mutuwa to babu bala'i irin mutuwa a ce mutum bayan ya mutu kuma kaje kana roƙonsa a cikin kabari ka duba zahirin Qur'ani yace innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin alahum arjulun yamshuna biha alahum a'yunun yusuruna biha am lahum adhanun yasma'una biha ولدوا شركاؤكم ثم كيدوني فلا تنظروا ويوان ذي تعوانا لقوما كايك تلا انشي توقو سنة لقوافو على سكي تفيا سنة لحنو على سكي كاو سنة لإلو على سكي جل سيكا تي اي دوان دا اكبوت تاما وان دا با الله بدشي الله يشعنا سواء منكي نيدا اكسسكا سواء متني وان دا يمتو سواء ملائكاني ko annabi ne ko wane ne aka kira wanda ba Allah ba da su Allah yake innal ladina tad'una min dunihi ibadun amsalu duk wanda kuke kira wanda ba Allah ba to bayi ne kamar ku to kaga tunda aka ce ibadun ai shike nan su shiga cikin kom da wanda aka sassaka da wanda ba duka gabaki dai bayi ne na Allah Allah ya ce ku kira Yesu fa an samu ku kiran mana in kuntum sadiqina in dai kuna da gaskiya babu ba za ku yi an su kira walladhina tad'una min dunillahi ma yamlikuna min kitmi in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu kabir ka duba ayar Qur'ani mal cikin suratul Fatir duk wanda kuke kira wanda ba Allah ba bi ma'ana wanda kuke kira ku ansa bukatun ku wanda ba Allah ba ma yamlikuna min qitmir basu man da ki fatar da bino ba in tad'uhum da za ku ce kala dubu kuna kiran su la yasma'u du'aakum wallahi ba za su ji kiran ku ba tunda ga annabi da kansa Allah ya ce masa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallahu mudbir kai ba za ka iya jiyar da matattu ba to in shi da kansa an ce shi ba mai iya jiyar da matattu bane sai in Allah ya sa sun ji to ina ga kai kuma shi zai ce la yasma'u du'aakum wallahi ba za su ji ba za su yi an su kira ba ma sa ji sai Allah ya ce walau sami'u kai da za a kaddara ma a ce sun ji kiran da kuka yi musu mastajabu lakum wallahi ba za su yi an samu ku wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar tashin kiyama kuma za su kafirce ma duk shirkar da kuke yi wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fa yaqulu a antum adlaltum ibadi ha'ula'i am hum dallu sabil قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا لا نرى التشريس قولا نسوك الكلا قولا دعا الكلا أأنتم أضللتم عبادي كوني كتبت لباينا ولا أم هم ضلوا السبيل فوزوا كتبتي قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء يا ابغي سركي يا تبتا غريكا بي داتي با مليكي وني اموتي امليكي وني وندا با الله با يزنتو انا بوتا تامسا كما يدا النبي عيسى شي كينن انت قلت للناس اتخذوني وامي الهي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بها تو سوما ان زاسكي سبحانك ما يكون بيداتي با أن نتكذ من دونك من أولياء أتي عليك وليكو ما باينك أما إذا شو ولي مجد إنتي متي مكيمي بعد نصر بيداتي با ولكن متعتهم وأهباءهم إذا كاجي يد سودة أبنون سداني nin dadin da yanzu ake shi kaga yaran da qur'anin ma bai iya karantawa amma yana tafantawa da sunan qur'ani saboda zamani ne na jahilan cewa gabani shi qur'anin da yake alfakari shine gagan gidansu kuma shi bai iya ba amma da gagan gidan yake ji to amma da yake jahilai muke da su ne ɗan siyasa to irin waɗannan za a ga ana tahon manyan motoci da manyan gidaje jahilai mala titir hatta irin karatun qur'anin da ake na allo shi bai yi ba amma kuma da qur'ani yake ci shi a tsakiya yake in ya karbo sauka dubu a naira miliyan biyu to sai zo ya baku ku gara da ku kuma da yake dama akwai yunwa tattale da ku to sai a yi ta dafa abinci ana baku ko kuma a kan nawa naira ɗari ɗari in ka yi sauka ɗaya shi kenan sai a baka naira dubu biyu ga tuwo kuma za ka ci wannan ƙasar tamu wannan ƙasar tamu kuma ba don na ɓoye ba waɗanda Allah yake ganinsu yake tausayin mu ai wallahi duk dalilan da za a hargitsa ƙasar ma ya cika a cikin komai ko wallahi nake ka rasa irin fahimtar da aka yi ma Allah jahili ba tantirin jahili malam a ƙur'anin ba da ake alfakari da shi za ga hatta irin karatun da ake na allo shi bai ba makareci ne amma ya sa katuwa alkyabba da kandiri a hannunsa da rawani ya to shi ne na annabi to wallahi malam kawai amma jahilan yan siyasa da yake sun kakkame komai ga shi ana gadin su ga dukiyar al'umma a hannunsu dukiyar da za a yi ma al'umma aiki ita ce ake ta lalatawa shi ya saci miliyan biliyan ya ba da naira miliyan biyu miliyan uku shi kenan ana masa addu'a shi kenan duk wannan karyar alulluɓe ta yi ta tafiya ya za mu kasa ganin bala'i Allah zai ce musu matta'atuhum wa aba'ahum kun ka dan jiyar da su zaki da su da ubannin su na farko hatta na su zikira har suka manta ma qur'ani gaba daya suka manta qur'ani wa kanu qauman bura suka kasance mutane ne halakaku nan fa salihan bayin da yake wannan magana wanda ake bautata musu ba da izinin su ba san an bautata musu a cikin suratul saba'i kuma mala'iku ne ke magana dan ma su mala'iku ne kuka fitar da ba su ce subhanaka bal kanu ya'buduna aljinna aktharuhum bihim mu'minun kuma wallahi gaskiya ne ku ne kuka rike su waɗannan suka rike ku suka banni za su ce subhanaka sarki ya tabbata a gare ka kaga duk an su ta zama iri da dama ɗaya biyu ne waɗanda ake bautata mu ko dai annabawa to kaga abinda annabi idan zai faɗa shi ne hujja akan dukkan wani wanda ke bautata ma annabi in an ce bauta annabi ba ana nufin kai masa ruku'u ko sujada ba a'a ka ɗauki haƙƙin Allah ka baiwa wani daga cikin annabawansa shi kenan zai ce subhanaka ma kana yanbughi ma yakunu li an aqula a cikin suratul furqan nan kuma waliyan ne na gaskiyar ba yan bogi ba su ne za su ce a'a ya ubangiji ba ya dacewa a gare mu an nattakiza min dunika min awliya walakin matta'atuhum wa aba'ahum suratul furqan a cikin suratul saba nan kuma mala'iku ne wasu mala'iku suke bautata mawa mala'iku za su ce a'a a aya ubangiji subhanak bal kanu ya'buduna aljinna sarki ya tabbata a gare ka da yawan su sun kasance suna bautata mu aljani bal kanu ya'buduna aljinna aktharuhum bihim mu'minun da yawan su kawai aljanu suka yi imani da su kuma wallahi haka ne wa ma shahidna illa bima allamna wa ma kunna lil-ghaibi hafizin abunda wasu 'yan tsibbin suke ai da gani ka sa aljani ne kuma yana so ya tsorata jahilin ɗan siyasa yake ne ya jefa carbi zama yake ne ya carbin ya tsaya sai a gaisa karanta ayatul kursiyu ka gani in carbin bai faɗo ƙasa ba kana shiga an karanta falaki da nafi shikenan duk lafin nashi wucewa zai amma kuma waɗannan an fito kuma a cikin gari sune ke san annabi sune ke san annabi su suka iya karanta qur'ani su suka iya salatin annabi din nan ko da an ce sallallahu da an ce muhammad za ku ce sallallahu duk ba ku san annabi a wajen su da wajen jahilan yan siyasa da jahilan yan boko daƙiƙai kicik to wannan ita ce barnar da ake ciki saboda haka darasinmu na yau a taƙaice abin da yake karantarwa shi ne ba kance wa Allah kawai ake yi in an ce wa Allah kawai ake yi Allah kawai ne mai biyan bukata duk wani alƙawari da za ka yi da sunan ibada to zanto Allah ne kawai kake mishi kuma ya cika waɗancan sharuɗan guda biyar da muka ambata amma duk wani bakance da za ka yi na wani aiki na alkhairi sannan kuma ka yi shi a wani da fatan ya biya ma bukatarka ko da fatan ya tunkuɗe ma bala'in da kake ciki to wannan kuma an ƙauka ga shirka in mutum ya sani ya yi to ana je masa tsoron ya rabu in mutum ya sani ya yi to wannan kafirci ne in mutum bai sani ba jahili ne to ana je masa tsoron cewa zai iya kai shi zuwa ga aikin kafirci wanda zai raba shi da musulunci to muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu to daga nan ne kuma malam ya gama bayani akan abubuwan da suka shafi ibada nau'ikan ibadoji shine kuma rukuni na farko wanda malam yayi magana akan sa yanzu go sati mai zuwa za mu shiga rukuni wato usul daga cikin usulai na musulunci shine al-asalu thani kuna fata ina fata kuna fahimta yanzu duk da darasin da muka kusan guda 15 duka akan asali guda ɗaya ne ba ya ce usulu salasa ba ko asali guda ɗaya ne yanzu ya gama yi maka sharhinsa wanda muka yi a cikin darasi kusan 16 yanzu kuma za mu shiga akan asali na biyu insha Allah sati mai zuwa muna roƙon Allah ya kai rayuwarmu da imani da kuma lafiya abin duk da muka faɗa zama daidai Allah ka ba mu ladarsa wanda duk ya kasance kuskure ne Allah ka gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.